Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a bi mu a yanar gizon mu wato voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sa'adu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Litinin 28 ga watan Nuwambar shekarar 2016, za mu karkare maganar da muka faro ne a makon da ya gabata game da yadda bashi ke shafar tattalin arzikin iyali.
To, shin lalaci yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa mutum ya ci bashi?
Lalaci kam lalaci ne musamman matasan mu na Arewa. Domin na farko muna da kasan noma da dama mutane sukan bar karkara inda mutum zai iya zama yayin noma ya samu abin da zai rufa asirinsa da shi, sai ya bari ya taso ya zo birane inda zai ke ganin kaman komai yana nan. In ya zo kuma yadda yake tsammani din ya zo ya samu ba haka bane, sai a fara neman yaya za a yi a rayu. Can gida an bar gida, an ce an shigo binni, an zo binni kuma ba abin da za a yi. Inda a tafi gida za a iya zo a yi hada rikicin da za a yi rikici don a je gida a ce nawa kowa ne na yana nan abin ne.
To, muna nan tafa da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa bisa maganar da muka faro a ranar Litinin din nan da ta gabata akan yadda bashi ke tarwatsa tattalin arzikin iyali da kawo tashin hankali, shin ta yaya ya kamata mu gyara wannan lamari da kanmu? Sakon farko daga Nasiba Rilwana Ibrahim Uba ta ce, yau da gobe muddin mutum yana son albarka a cikin dukiyarsa, to sai ya nisanci cin bashi ko kuma kiyaye haƙoƙinsa baki ɗaya. Allah ya sa mu cika da imani, amin.
Sai kuma Sheku Adamu Rijau ya ce, Hausawa na cewa ɗan guntun gatarinka ya fi sarinka bani, kuma abin da ke hannunka to shi ne naka. Kawai mutum ya yi haƙuri da ɗan abin da ke gare shi, matuƙar ya san cewa idan ya ci bashin to ba zai iya biya ba.
To, sai kuma Abba Sa'ad Mahuta ya ce, yau da gobe sai Allah, haƙiƙa za mu iya gyara wannan lamarin biyan bashi da kanmu ba tare da an je wajen hukuma ba, ta hanyar maida wa wanda ya baka bashi haƙƙinsa tun kafin ya nema ko kuma ya buƙaci ka biya shi. Sannan idan mutum bai da abin biya, to wanda ya bashi bashin ya ƙara haƙuri don bashi hanji ne na cikin kowa.
Sai Babba Ji Suleiman na faɗa ya ce, a gaskiya duk wanda ya nemi bashi a wajen wani, to fa ba shakka babu abu ne ya fi ƙarfin mutum, amma ya kamata a ƙoƙarta a biya domin biyan bashi imani ne.
Sai kuma Bashir Kabir ya ce, assalam, a gaskiya sai mun koyi yadda ake tsimi da tanadi, kuma ya kamata mu rage buƙatun da ba su da amfani.
To, sai Comrade Ibrahim Azu Shanono ya ce, yau da gobe za a iya magance wannan matsala ta hanyar magidanta su rage buƙatu da kuma faɗaɗa hanyoyin neman kuɗi.
Sai Ukashatu Abubakar Gusau ta ce, kasuwanci gaba ɗaya ya koma na bashi, Allah ya agaje mu, ba manya 'yan kasuwa ba, ba ƙanana ba.
Sai Nasiru ya Ukwangwami, Allah ya sa na faɗi Ukwangwami daidai, ya ce, salamu yau da gobe, a gani na a yi amfani da abin da ake da shi.
To, sai kuma Sanin Shaga Ƙofar Ƙaura Katsina ya ce, salamu yau da gobe, ina ganin cewa kawai mu haƙura da bashi domin kaucewa shiga duk wata matsala.
Sai Shu'aibu Zidane yace assalam yau da gobe hanyar da ya kamata mu bi wajen gyara matsalolin da cin bashi ke haifarwa tsakanin mu ita ce na farko a bi ka'idar da cin bashi ta kunsa misali yin yarjejeniya kafin a ci bashin shi kuma wanda ya ci bashin ya cika wannan ka'ida da aka yi da shi da farko kafin ya ci bashin shi kuma wanda ya bada bashin ya zama mai hakuri Allah ya sa mu fi karfin abin da ya fi karfin mu baki daya
to amin amin
sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace abu ne mai sauki matakar zamu cire buri a zakatun mu domin sai kaga mutun na lissafin kudin da zai kashe a wata wanda ya haura albashinsa ko samun sa a wajen sana'arsa a ƙarshe irin wannan na kai mutun ga cin bashi domin cike gibin da ya bari na bukatunsa
to bari mu je shafin mu na Twitter inda @msayyadgvia yace @voya Hausa mu tabbatar muna da kokwarin dalilin cin bashi mu yi tunani sosai game da wurin da ya kamata mu ciyo bashin kafin mu ciyo bashin mu tabbatar muna da ikon biyan bashin da kuma kyakkyawar niyyar hakan sannan mu yi abin da ya kamata da bashin da muka ciyo
sai @aliyu gashuwa yace yau da gobe wannan magana haka take sai mun dage wajen ragewa kawunan mu daukar bashi
sai @ke bashir yace a gaskiya sai mutane sun koyi yadda ake tsimi da tanadi kuma ya kamata a rage yin almubazzaranci da kuɗi
to Allah ya samu dace
amin
to yanzu kuma bari mu ji ƙarshen tattaunawar mu da wakiliyar mu Madina Dauda tayi a zauren matasa na muhawara game da maganar cin bashi
Muhammad Lawan kana ganin cewa lalaci ne ke sa matasa cin bashi?
To, lalaci kam lalaci ne musamman matasan mu na Arewa. Domin na farko muna da ƙasan noma da dama mutane sukan bar karkara inda mutum zai iya zama yayin noma ya samu abin da zai rufa asirinsa da shi. Sai ya bari ya taso ya zo binni, birane inda zai ke ganin kaman komai yana nan. In yazo kuma yadda yake tsammani din yazo ya samu ba haka bane. Sai a fara neman yaya za a yi a rayuwa. Can gida an bar gida an ce ana an shigo binni an zo binni kuma ba abin da za a yi inda a tafi gida za a iya zo a yi hada-hada a hada rikicin da za a yi rikici don aje gida a ce nawa kowa ne na yana nan a binni to maganan gaskiya a tsaya gaskiya gaskiyan da za a tsaya ko shine mutum ya nemi abin kansa in yana neman abin kansa bi izin Allah zai taimake don Allah ya ce tashin taimake ka
Mustafa laifi ne cin bashi
ba laifi bane cin bashi inda bukata kamar yadda muka jaddada tun farko
don kuwa ai naji ana cewa wasu kasashe ma yana cin bashi balle mutum
haka yake ko gwamnatin da muke tare da ita ai da bashin take takama amma ai bukatar ta sa take cin bashi to don haka idan babu bukata babu dalili na cin bashi domin matukar mutum ya ci bashi to kaskanci yana nan domin shi wanda aka ci bashin zai zama siriki ko ya zama shugaba ko ya zama jami'in tsaro cikin ukun nan sai ya kasance da
wace shawara zaka ba wanda ya je cin bashi ya ci bashin kuma a nemi ya medo bashin da ya ci kuma rigima ta kaure
to ni shawara da zan ba masu zuwa cin bashi daga bisani abu ya kakare idan mutun yayi alƙawari nan da wata guda abubuwa suka cije to yana iya komawa wajen mai bashin nan wani to lalle rayuwa ta canza ina son ka ƙara min lokaci amma ma abin nan da na ansa ba zan kawo shi gaba ɗaya ba zan rinka kawowa lokaci lokaci har Allah ya sa in biya kai kuma da aka ci bashin wurinka sai ka duba yanayin rayuwa da kai ma baka da shi Allah ya baka ka ba da ne don taimako kuma duk wanda ya taimaka akwai ma kissa tana nan musamman mutumin da bai yi sallah ba bai yarda da kalmar shahada ba dalilin bashi Allah ya yafe mashi ya sa shi aljanna yakan je shike takawa ya je inda yake bin bashin na yaya akwai bashin nan in me shi ya ce a to dakata na ƙara ma lokaci idan ma ya ga abin ya kai inda ya kai kamar yadda kissa ta nuna zai dawo yace wani ina ya fi ma bashin yakan fara daga matakin farko cikin zai kasa bashin gida uku ya yafa daya in ya sake dawowa ya yafa na biyu na ƙarshen ya ga lalle babu mafita zai ce kai wani ina ya fi ma dalilin wannan Allah ya masa rahama ya sa shi aljanna to kun ga ashe kenan bashi inda zamu ba da shi da niyyar taimako mu kuma masu karba sun karba da niyyar za su dawo da shi babu matsalar da za ta faru a cikin wannan lamarin illar wani yana cin bashin wani yayi kaza ni ma sai nayi wance ta yi kaza ni ma sai nayi a gidan su wani akwai kaza mu ma gidan mu sai mun kawo kaza to dole za a samu rashin jituwa da matsaloli wadanda ba su kirgo Allah ya kyauta
to Muhammad Lawan me zaka ce ma wanda ya kankantar da kansa in zan dauki bayanan da Mustafa ya yi ya tafi ya je yar murya ya ciwo bashi kuma a zo a ce mishi mai do kudin bashin nan maimakon ya lallashi ya bada hakuri kamar yadda Mustafa ya ce wani idan Allah kai hakuri ba zan iya biya ba zan raba ma kashi uku a sai kuma ya tada jijiyar wuya har a zo ga sabawa
To wannan gaskiya zan iya cewa rashin adalci ko ma in kira shi azzalimi ne domin shi wanda ya baka bashin nan ai yana so ya baka to kora dan yazo zai karbi kayan sa bai kamata a ce ka ta da jijiyan waya domin yazo karban abin da dama ya baka ba shawara na ga su shine idan ka san baka da halin biya to ma kar ka karba lokacin da ka karbi bashi in ma ba a rubuta ba kamar yadda ubangiji ya yi mana umarni a cikin suratul baqara na maganan bashi din idan ba a rubuta ba kai in ka dawo ya kamata ka rubuta ranan kaza ga watan kaza na karbi bashin kaza a wajen wani domin akwai mutuwa in ka mutu za a zo a bincika ga takarda wani ya ce yana bin sa wani to wani ga kudin ka in ya ce ya yafi kuma shikenan to saboda haka bai kamata a ce ka karba da niyyar ma ba za ka biya ba ko kuma in ka karba zo karba ka ce za ka yi fada a ya kamata in ka zo karba ba fada ya kamata kai ba in baka da shi sai dai kai ma mutumin nan kalamai masu dadi da zai sanya ransa ya sa ya iya hakuri ya kara maka lokacin da za ka biya
sa'adatu mun amince cewa yanayin kasa na iya sa matasa ƴan uwan mu su ci bashi to wai dole ne a ci bashin nan domin yanayin ƙasa ya shafi kowa da kowa amma me yasa ne matasa yafi damun su da za su je har su rika cin bashi akai
wallahi hajiya bai zama dole ba sun dai sun sa kansu ne inda Allah bai kai su ba mu yanzu ai alhamdulillah yanzu kina da naira 500 ka shiga zaka sai makaroni da man gida da dan wani abu a zo a jajjaga ku ci da kai da yara duka to menene sai kai ƙarya zaka iya cin naira 1000 ko 2000 ku ci koshi daga safi har yamma amma za je a cikin kawal lunch sai ka jan kashe gurin 15,000 naira an yi different abun ai gaito mutane an ci kuma ƙarya ne baka da shi ni dai a shawara na kan ci bai zama dole ba ko gari ka jika ka sha sai ka ci alhamdulillahi dan Allah ayi wannan matasa su mike su yi aikin karfi su daina sa ido akan abubuwan wayansu sun yi wannan wannan ya hawo mota kaza sai nayi wannan duk ana cin bashi a sai mota ana cin bashi ai aure ana cin bashi a dauki mata aje Dubai da yara hutu duk ana cin bashi aje umara ni ma sai nayi kin ga tafe yi ba ai saboda haka dan Allah da Annabi duk abin da baka da shi Allah bai manta da kai ba yana kuma kallon ka yana kallon zuciyanka sai ka mika masa al'amuranka Allah yanda kama wani ni ma ubangiji Allah kai mun ni albarka shikenan alhamdulillah ala kullu hal
Mustafa kana ganin a wannan ƙasa ta mu yanayin da muka shiga yanzu matashi zai iya rayuwarsa ba tare da ya ci bashin ba
to wani bangaren kuma ba zai iya rayuwar shi ba tare da ya ci bashi kamar misali yanzu yanda wata Sa'adatu ta faɗa ta ce mutum ya je aikin ƙarfi kuma kada ya dauki matsayin da ya wuce nashi alhamdulillah in dai mutum zai ba zuciyar shi hakuri a wannan to babu dole ya ci bashi
to ba kwa ganin shaye-shaye ma da wasu abubuwa mara kyau na iya sa mutum yawan cin bashi
shaye-shaye bai sa mutum bashi sai dai sai sata
ai to
bai sa mutum bashi sai dai sata kayan wani
yanzu mutum ya je ya sha wuce ga idanansa ya zo ya ce salamu alaikum hajja na zo da Allah ki bani bashin 1000 ko 2000 an cika kallon kwari da shi ba kin san kan cewa
ha to in kuma ya riga ya karba hannunki ne kafin ya je ya shafa
a dama in kin san yana sha addin mai sha ko bai sha ba za ki gani a idan sa yi kuma ba zai zo ya ce ki bashi ba sai dai ya sata ko kuma ya je kurukuncin sa can a wani wuri ko
kone abun matarsa yaje sayar mafi yawanci mai shaya ma in yazo neman bashi ya ce a gashi nan ga dai abin da za a baka shi kokari ma ake arabu da shi saboda ya zama larura cikin al'umma ai mafi yawanci masu cin bashi za su shigo da siga ta kamala ta ladabi ta sanin ya kamata kai in ka gansu kai ka ce shikenan sune karshen salihai amma daga baya wajen biyan bashin sai shiga al'amura sun canja wanda kuma gaskiyar magana abin da yake kawo wannan shine irin da ya zance nan na manzon Allah a cikin addini manzon Allah ya yi mana gargadi duk wanda ya dauki bashi da niyyar biya Allah zai taimake shi
ne a zamantakewa da makoci da ka ci bashin shi baka biya ba akwai alamun rashin hakuri daga fannin makoci
rashin hakurin kan yakan danganta ne haja domin misali mutum ne ya baka kuna ga gidanka ga gidansa ya karbi misali bashin 1000 ko 2000 a wajenka kun yi alkawari bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu zaka biya sati ɗaya ko sati biyu nan yayi baka biya ba amma kuma me yiwa ya ga kana yin wasu abubuwa a gidanka wanda ya fi karfin wannan kuɗin da ya ka karba wajensa to ai kuma ba zai yi hakuri ba sai dai kuma shi wanda ya karbi bashi fa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye idan mutum ya rasu abin da ya kan fara tambaya yana da bashi a kansa idan yana da bashi ba za a masa sallah ba sai an biya bashin nan dan girman bashi saboda haka mutane su fahimci cewa lallai duk yadda kake da shi in dai ka karbi bashi ka tabbatar da ka biya shi don in baka biya ba bashin nan zai zama maka matsala ba kuma kawai a nan duniya ba har a can gobe kiyama
Mustafa da bashi tsakanin mata da miji
kwarai da gaske tunda akwai gado a tsakaninsu akwai bashi za a rubuta.
To in ba ta aikin ko me ya mijin nan zai sa rai mata ta biya shi? Bai kamata ya mata kyauta ba shi duk lokaci saboda gudun a ci
ba
shi?
To dama in ba ta aikin komai, ba ta sana'a komai, babu wata mashiga ta kwabo da take zuwa mata. Ai sai ba ni ba shi zan yi kaza ya ce a gashi dai in taimaka miki ki kaza. Ai haƙin shi ne tunda karkashin shi ne. Yi mata abubuwan da duk zai iya. Ita kuma babu shari'a, babu wani hukunci da yace ta dora mashi abin da ba zai iya. Wannan shine abin da zai ƙara kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Sannan wani al'amari ga masu bada bashin nan da zan dan ƙara kadan shine cewa idan ka bada bashi ka zama mai hakuri. In ka bada bashi ka zama mai hakuri to zaka yi nasara. Amma da zaran ka nuna kai ba hakuri to babu inda zaka yi nasara. Na farko mutuncin ka zai zube. Duk da taimakawa ka. Na biyu
kai ma da
ka bada bashin saboda
sai mutuncin ka zube.
Kwarai da gaske domin wani zai hango cewa yanayin da ake ciki lokacin da ka zo ai ba lokaci bane wanda ya kamata ka tsananta. Kalin kallura da yanayi eh lalle wani kan gaskiya yanzu babu kama nemi bayanai kafin ka je wurin ko da ya ga ma mai zafi bi a hankali domin duk wanda ya riga ya sargafe ka rabo a hankali shine daidai
saboda haka dai mutum ya bada bashi kawai ya hakura yace ya dai riga ya bayar kenan kyauta ba za a bar ya shi
ba haka ake nufi ba to menene ba ne nufi ba abinda ake nufi ya zama mai hakuri wajen karbowa a taimakawa ne dama ni waɗannan da na ware na bada bashin ba na aje su bane musamman don nawa hidima a da in taimaka ne na ware su mafi yawanci masu bada bashi haka suke mafi yawanci kaso kadan ne cikin bukata suna suke cirewa su bada amma mafi yawanci za ga ya bada bashi ai ya isa
kenan in za a ci bashin aje wajen wanda yake da hali
to ai ajiya ba lalle ya zama da wanda ke da karfi sosai ne za a karbi bashi a wajen sa ba in an ce taimako taimako ba lalle sai a cikin abin da kai amfani da shi sauro zaka yi taimako ba
nazo na biyo ni ma ina neman kamar min da kuɗi na kuma sai kuma shikenan cibi ya zama kadi
a'a ai kaman yanda dazu muka yi magana shine idan duka janibi biyu din shi mai karba da mai bayarwa dole su zama suna da hakuri idan ba hakuri din abun ba zai yiwu ba amma dai hakuri ya fi mai kaya saboda menene shi yana da shi misali me yiwa ba wannan ne kawai karbi kudin sa ba kuma banda wannan wanda aka karban yana da wani wanda yake amfani da shi shi dai kan ya kamata tunda ya karba ya maida masa ya mayar masa bai mayar masa ba zai hana shi komai ba to amma dai ya dawo masa da shi din da shi ne sanan ya hakuri wajen karba din shi ne da farko shi ne kaucewa sharadin da addini ta yi yakan samu matsala dalili idan lokacin da aka zo karban bashin nan nazo wajen ki hajiya zan karba shi kace to da kika karbi bashi nayi Hajiya Sa'adatu zo Malam Mustafa zo Lawal zai karbi bashi yawa su zama
shedu
yawa su zama shedu Lawal zai karbi bashi na to nawa kake so kaza nake so a rubuta a rubuce ni Lawal na karbi bashin kaza a wajen Hajiya zan da'awa da shi da nan kaza na sa hannu Hajiya sa ta sa hannu Malam Mustafa ya sa hannu kin sa hannu kin ban kuɗi idan na dawo na rike kofin takarda kina da kofin takarda idan na zo ban biya ba nan miki wani rigima kina kai ni kotu gashi nan ga cikakken shaidan ki ga kuma shaidun da suka saka hannu to amma babu wannan misali in tsakanina da ke kawai kika bani bashi dan iya idan kika je kotun ce kina da shaida
kai haka baka wa kanka adalci ba dan ta kai ka kotu ka ce ko wurin hukuma ka ce ina shaida
saba kaidan wannan din shi ya kawo domin an san da iya samun wayannan masu rikicin shi yasa aka ce aka rubuta din domin idan yazo zai ce baka da shaida ko baka da shaida yes sai dai as resolving na karshe shine ita wanda take da kuɗi ta rantse cewa ta bani kuɗi ni kuma rantse ban karbi kuɗi ba kun san a haka wani zai iya rantsewa kuma bai karban ba
an shayi
yadda da aka ce a rubuta din ko a kafa shaidin shine maganin duk waɗancan al'amura ke fahimta ko kuma masu bada bashi nan su fahimci wane ne ya kamata su ba bashi bai da matsala akan shi dan kada a samu wannan hayani
shawara dai da zan bada shine mutum kada ya karbi bashi in dai ba ya zama dole ba
in sun san ba su da halin biya kamar su fara su yi hakuri dai
a madadin waɗanda na tattauna da su Mustafa Haruna Malumfashi da Muhammad Lawal Hamid da Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya
to kun ji fa masu tattauna akan maganar bashi Maryam kin san abin da ake magana shine idan zaka cin ka san ina zaka je shine sakon da suka gama da shi idan zaka je ka ci sannan kuma wa kai ma zaka bawa
da farko ma me dalilin ma cin ka ci bashi
yawa akwai bukata ko
ba da kuma a ci bashi sannan kuma ai da kai niyyar biya
yawa da niyyar biya
kuma yana da wannan ba
to yanzu duk abin da suka faffada din nan bari mu tattara sai mu tafi ga mai fashin bakin mu koya kika ce menene a gaban ki na
sai mu je kai tsaye ga mai fashin baki Ahmad Abubakar Dakta dake Dorai Karama a jihar Kano Najeriya
Assalamu alaikum
Assalamu alaikum, Ala Usman.
Assalamu alaikum.
Wata lokaci.
Yawa, barka ka dai. Ga ni ga Zumaryam da
Safiya. Alhamdulillah, ina sauraron ku kuma an tattauna sosai. Kuma jama'a sun ba da bayani gaskiya gamsassu.
Eh, Daurama, ka san wancan makon da ya gabata ka kwararo bayani muka ce maka ai full stop lokaci yayi. To, me zaka dora akan maganar da suka yi?
To, alhamdulillah, kamar yadda ɗan uwa suka sani ana cewa bashi hanji ne. Wato abinda ake nufi da bashi hanji ne kusan kowa in ka duba cikin shi ai akwai hanji. To mutane sukan yi amfani da wannan karin magana sai su dinga ganin in ma ka ci bashi ai kowa ma yana cin bashi. To haka ne, ba laifi bane in ka ci bashi, amma matakin bashin da ka ci da kuma niyyar da zaka biya da kuma wani tsari kake da shi na nemo kuɗin da zaka biya, anan ake yin ta. Wato abinda nake so ka gane, akwai bashi irin na unguwa, kamar ka je gurin mutum ka karɓi bashin dan abin da zaka yi na yau da kullum, abin da ba zai iya karya ka ba, abin da zaka ci abinci ko ka biya wata buƙatar ka ta wuri. Akwai kuma bashi na a'a mai wata gila, kai dan kasuwa ne, jarin ka ya karye, ka je banki a baka bashi ko ka je gurin wani ya baka bashi, ko kuma ka je gurin ƴan uwanka ka nemi bashi. Akwai kuma bashi mataki na uku, shine wanda misali kana aiki ko kuma kana kasuwanci, wani izo ya kawo maka kayan siyarwa ba tare da kai niyyar zaka sai wannan kayan ba, a ce kai din nan da kake ma'aikacin jarida, sai a kawai wata dai ba sai a zo a kawo maka takalma a ce ka tsoma matarka da ƴaƴanka, kai fa baka da wannan tsarin a cikin tsarin da kai na siyayya a wannan wata, ba kai niyya ba, baka ware wannan kudin ba, baka buƙatar waɗannan sababbin takalma, amma kawai wani zai zo wajen aikin ku ya kawo muku takalma ya siyan muku da su kuma farashi mai tsada, idan ya tashi sai ya ce ku biya biyu, ka biya ƙarshen wata ka biya rabi, wani watan ka biya rabi. Mafiya yawan ma'aikata sai su ga wannan kamar romo ne, ai ce makori. To inda matsalar take, sai mutum ya karɓi abin bashin, sai ije ya karya kuɗinsa. Misali an kasa takalmi 5,000, sai ka je kasuwa ka ce ko 2,000 ne a baka, ka biya buƙatar ka ta wannan lokacin, amma kuma sai kai wata biyu kana biyan 2,500 kuɗin da ka sai da shi kaninka, kaga asara ce a kanka.
Asara. Anya
bayawa wannan matsalolin ba wani abu bane yake janyo su, illa mu a tsarin mu ba ma planning din me zai zo mana a rayuwa kuma me za mu kashe. Muna da zuciya irin ta kawai ai kullun kawai abun da ya zo maka ka kashe shi, ko menene ya zo maka ka kashe shi, wanda kuma shi tsarin rayuwa duk abun da zaka yi ana buƙatar kai ka tsaya ka tsara shi. Allah ne mai future, ba wanda ya san gobe sai Allah. Amma ka dinga tanadar abin da zaka ci, ka dinga tanadar abin da zaka yi wa ƴaƴanka magani idan rashin lafiya ta kama su, ko kuma in kai rashin lafiya ta kama ka. Adani yana da daɗi, adani yana da kyau, shi yasa ko a musulunci aka ce mutum zai iya yin zakka, amma aka ce da me zaka yi zakkar, sai dukiyar da take a ajiye ta kai shekara, kaga a musulunci ma ya dake nan ana ajiya.
Maganin
wata ranar. In ka samu wani abu ka ajiye shi ya na dukiya, ana juya shi ya shekara, za ka fitar masa zakka. So da haka dan me ba za mu dinga tsara yadda za mu yi al'amuranmu na rayuwa ba. Idan kana gida, sai Allah ya yi misali kare arziki ta zo maka, baka da kuɗi, ko kuma matsala ta rayuwa kamar a yanzu da ake cikin rashin kuɗi, kowa ina kukan bai da kuɗi, to idan bashi ya kama ka za ka karɓi bashin. Malam ka kai ka karɓa, amma ka karɓi daidai gwargwadon ikonka, gwargwadon girmanka, gwargwadon yadda kake ganin za ka iya biya. Kuma idan ka karɓa, ka yi tsarin wani irin sana'a za ka yi ka nemo wannan kuɗin da za ka zo ka biya wa mutane kuɗi. Jarinka ya kare a kasuwa, ka je ka nemo bashin 1,000,000, ba ka da ko gida, gidan haya take, ba ka da wata dukiya ta gado ko wadda ka ajiye, babu komai, ka karɓi bashin mutane 1,000,000 ka sa a gaba, ka ci yau ka ci gobe, ka ci yau ka ci gobe,
zara ba ta barin dami.
nan da nan kudin nan za su kare, in sun kare baka samu kadiya ba, kaga za a zo a kama ka a kai ka police station, daga nan karshen ta kai prison. Ko baka je prison ba, aka kulle ka a police station, girman ka mutuncin ka ya zube, kaga ka lallata wa iyalanka mutuncin ka ya zube, iyalanka gaba ɗaya kowa zai dinga kallon su baban wani an kulle shi. Kan nan zo ne ma za a aura, za a ce ai babanta ma an kulle shi akan bashi, ka bata mutu.
Kyau ba.
Na'am.
Yawa to ga abinda wani yace a shafin mu na yanzu haka Facebook Live da suke bin mu. Dan na niyan yin ta watan bayar sai naga tashin tutun da dan su ake yi. Abubakar Ahmad Roni yace bashi ba zai maganta ba a cikin al'ummar mu har sai an daina tunani irin na Bahaushe, domin Bahaushe ne kadai wanda yake ƙara aure saboda ya ji za a ƙara masa albashi a kamfanin su. Bahaushe ne kawai yake cin bashin abin da yake samu a shekara yayi bajinta da shi. Bahaushe wanda yake daukar nauyin da yafi karfinsa, domin kar a ce ya gaza. Idan har muka daina irin waɗannan tunani, shine zamu magance matsalar bashi da har zai kai mu ga karayar tattalin arziki a gidajenmu. Me zaka ce akan wannan sako?
Allah ya tsima, kana magana musamman bashi na irin lokacin biki. Misali yanzu kai ne za a yi bikin ƙekka. Ƙekka albashinka kwata-kwata bai taka karaya karya ba, albashinka bai kai 50,000 ba, albashinka bai 30,000 ba, ko kuma ɗan kasuwa ne jarinka gaba ɗayan aka irga jarin abinda kake sayarwa a kasuwa ko a kanti bai kai 100,000 ba. Amma za a yi bikin ƙekka sai ka ce sai an siyo mata kayan furniture, kayayyakin katako na gadon da za ta zauna ta ce sai an siyo mata na naira 500,000. Ka je ka same su ka ce za ka ci bashi, ka dinga biya a hankali. A zo a yi bikin a gama ka yi ƙarya, daga baya kuma abin ya karye a kanka. Ƙarya ce ta banza, ƙarya ce ta wofi. Ya kamata a muna tunani idan ka ga wani abu, mu ana cewa Bahaushe mai ban haushi na tanko mai kan bashi,
ana
wannan karin magana da ake faɗa. Ai gaskiya ne, mu gaskiya muna da son nuna gwaninta, da son nuna mu wasu ne. Yanzu nan za ka ga mutum ba shi da wani kuɗi fa, amma zai je sai motar miliyan 2 yana hawa, gidan haya yake a ciki, ko kuma gidan da yake ciki in aka ce za a sayar da yar zai kai 500,000, amma zai fita ya nemo mota ta miliyan 2 hai an bashi idan gabi a hankali.
To a ƙarshe
karɓun ba mashin 100,000 da mutum ko 200,000 ce da dinga biyan rabin albashin sai dauka, ana dauka ana biyan wannan mashin.
To a ƙarshe yawa kana ji Ahmad Abubakar, a ƙarshe saboda yanayin lokaci da muke da shi, kila cikin minti biyu kila ka iya haɗe mana, yawanci zaka ga wannan maganar cin bashi da muke, yaya zamu mu bambanta abin da muke bukata da kuma abin da muke sha'awa, saboda yanda za mu kasafta sannan kowa irin kasashen nan za ka ga ana cin bashi, amma kuma akwai hanyoyin biya, za ga mutum gidan shi bashi, motar shi bashi, amma kuma lafiya lau yana biya hankalinsa bai tashi ba. Me za ka ce akan wannan?
Wannan daidai ne. To shawara ta ga dukkan wani wanda yake jin mu yake sauraron mu shine, da Allah ita rayuwa da kake gani akwai abin da yake dole, akwai abin da ba dole ba. Saboda haka kullum in ka tashi da safe ka auna kafin ka kashe kwandala akan wani abu, ka tambayi kanka wannan abin zai amfane ni, ina buƙatar sa a yanzu ko bana buƙatar sa, in bari mara sai nan da wata ko nan da shekara. Akwai abin da ba dole bane, to ka bar shi, kake kashe kuɗinka, ka tara kuɗinka ko kuma ka kashe akan abin da yake dole, ko kuma ka tara kuɗinka domin wani abu da zai zo maka nan gaba. Na biyu shine, ya kamata a ce duk gida ana samun dan wani asusu, ko a cikin gidan ana ajewa ko a banki ana ajewa, amma ya kamata a ce akalla kashi 20 cikin 100 na albashinka ko na abin da yake zo maka a wata kana ajiye shi a banki a wannan watan, domin larura ta rashin lafiya ko larura ta wani abu zai iya zo maka bagatatan ta asara wanda baka san da shi ba, ko kuma yanzu nan bako zai zo gidanka. Ya kamata mu daina rayuwa irin rayuwar da ake cewa rayuwar Turawa, amma babu tsari gidanka, babu littafi, yanzu idan ba ko ya zo abincin gidanka da za a ci sai a rasa ya za a yi. Saboda haka ya kamata a ce muna lura abin da yake dole shi za ka sa kuɗi ka siya, wanda ba dole ba kar ka sa kuɗin ka siya. Sannan daidai ruwa
daidai kuri. To anan za mu dakatar da kai. To mun gode sosai Ahmad Abubakar Dakta da ka samu lokacin tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe.
To masu sauraro ana iya laluban mu ta internet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To duka kan anan shirin namu ne yanzu ya kammala sai Allah ya kai mu kuma za mu saki juya a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da Safina ta Sada Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown da Saida wanda suka bada umarnin shirin sai Ibrahim Zurmai da hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live kai tsaye sai engineer mu na yau Mr. Shan sai ni Usman Ahmad Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su DOA ba sai na ba masu wasanni ba ta jare ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba wasan koko ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share.